famille et à tout le monde, à tout le peuple malien surtout.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumal da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau. Talata 24 ga watan Disamba 2025, da fatan kuna bukukuwan Kirsimeti cikin koshin lafiya. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwa akan yadda al'ummar Fulani ke shan tsangwama a wasu wurare na ƙasar. Talata, yau ma muna tafar da shirin Allah ɗaya gari bamban wanda Ramatu Garba ke gabatarwa, amma kafin nan ga labaran duniya.
Zama assalamu alaikum, da fatan an yi da lafiya. Ga labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun tilasta kwashe mutane a asibitin Indonesia dake arewacin Gaza, kuma da yawa daga cikin majinyata, wasu daga cikin su da kafa, sun isa wani asibiti mai nisan kilomitoci a birnin Gaza, inji ma'aikatan lafiya ta yankin a ranar Talata. Asibitin Indonesia na ɗaya daga cikin wasu ƙananan asibitocin da suka rage a Gaza, a gefen arewacin ta, wanda ke fuskantar matsin lamba na sojin Isra'ila kusan watanni uku. Isra'ila ta ce farmakin da take kaiwa a kusa da wasu ƙauyuka uku na arewacin Gaza da ke kewaye da asibitin yana auna mayakan Hamas, amma Falastina na zargin Isra'ila da ƙoƙarin ƙwatar wani yanki ta hanyar rage yawan jama'a a arewacin Gaza. Isra'ila ta musanta wannan zargi. A yayin da ƙungiyar Hayrat Tahrir al-Sham ke ƙara ƙarfafa iko a ƙasar Siriya bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad, da dama daga cikin al'ummar ƙasar Siriya na fargabar tasirin ƙungiyoyin masu tsauran ra'ayi a cikin ƙungiyar. Ƙungiyar STS da Amurka ta ayyana a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta zama mai mulkin ƙasar Siriya bayan kifar da gwamnatin Assad a ranar 8 ga watan Disamba, bayan farmakin da 'yan tawaye suka kwashe kwanaki 11 ana yi. Ƙungiyar da a baya ake kira Al-Nusra Front, STS ita ce babbar kawar alka'ida a Siriya har zuwa shekarar 2017, lokacin da ta yanke alaka a hukumance da ƙungiyar ta'addancin ta duniya. Tun bayan kwace iko a birnin Damascus, shugaban STS Ahmad al-Shara, wanda aka fi sani da sunansa Abu Muhammad al-Julani, ya ɗauki matsaya mai sassaucin ra'ayi, inda ya alkawarin kafa ƙasar bisa haƙuri da zaman tare a tsakanin ƙabilu daban-daban na ƙasar da ƙungiyoyin addini. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yunwa a Sudan ta faɗa da zuwa yankuna biyar kuma mai yiwuwa ne za ta bazu zuwa wasu biyar nan da watan Mayu, kamar yadda hukumar sa ido kan yunwa ta duniya ta bayar da rahoton yau Talata. Yayin da bangarorin da ke faɗa da juna ke ci gaba da daƙile ayyukan jin ƙai da ake buƙata don kawar da ɗaya daga cikin matsalolin yunwa mafi muni a wannan zamani. An tabbatar da yanayin matsanancin yunwa a Abu Shak al-Salam, sansanoni biyu na 'yan kudin hijira a cikin Al-Fashir, babban birnin arewacin Darfur da aka yi wa ƙawanya, da kuma wasu yankuna biyu a kudancin Kordofan, a cewar kwamishin nazarin yunwa na haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Rarraba matakin abinci ko IPC kwamitin ya kuma gano cewa yunwar da aka fara ganowa a watan Agusta tana ci gaba da wanzuwa a sansanin Zamzam da na arewacin Darfur. Kwamitin wanda ya tantance tare da tabbatar da binciken yunwa ya hasashen cewa yunwa za ta faɗaɗa zuwa wasu yankuna biyar a arewacin Darfur, Umkada da Melit da Alfashir da Tawisha da Allait nan da watan Mayu. Kwamitin ya bayyana wasu yankuna 17 a faɗin ƙasar Sudan da ke fuskantar barazanar yunwa. Daga ƙarshe shugabannin Taliban a Afghanistan sun gudanar da taruka a yau Talata da wata tawaga daga makwabciyar ta Pakistan, lamarin da ke nuni da komawa irin wannan hulɗar bayan shafa tsawon shekara guda ana zargin ta'addanci. Muhammad Sadiq, sabon manzo na musamman na Pakistan kan harkokin Afghanistan, ya jagoranci tawagar ƙasarsa a tattaunawar da suka yi a birnin Kabul da ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaqi da ministan harkokin cikin gida Sajjadul Haqqani da dai sauransu. Ofishin Muttaqi ya bayyana a cikin wata sanarwa bayan taro cewa tawagogin sun mayar da hankali ne kan inganta hulɗar diflomasiyya da kasuwanci da zirga-zirga tsakanin ƙasashen da ke da kuma iyaka kusan kilomita 2,600.
Sarfilu Hashim Gumbal kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Yayin da al'ummomi ke ci gaba da kokawa akan matsalar rashin tsaro a Najeriya, masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwa kan yadda al'ummar Fulani ke shan tsangwama a wasu wurare na ƙasar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
A lokutan baya, duk lokacin da aka samu rahoton kai hari ga wata al'umma, mutane kan saukar da haushi ga ƙabilar Fulani da ke zaune kusa da su, saboda akasari su ne aka fi zargi da hannu ga harin ta'addanci. Sai dai daga baya abin ya soya zuwa kaiwa Fulani hari, ko da ba a samu rahoton kai harin ta'addanci ba, abin da ya sa al'ummar Fulani ke ta kokawa akan wannan.
Suka kashe mutum biyu, ɗaya daga nan suka yi mishi yankan rago, na biyu kuma sun tahi da shi sun ɗaure mai ido sun ce ba za su kashe shi nan ba sai sun gana mai arkane.
Kaɗan kina daga cikin ƙorafe-ƙorafen da Fulani ke yi akan yadda suke samun tsangwama daga waɗanda suka kira da suna 'yan sa-kai. Su ma masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwa akan wannan batun, kamar yadda jami'in gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama Ibrahim Adamu Tudun Doki ke cewa
mafi yawan wuraren da suke zuwa ba wai sansanin 'yan bindiga ba ne, wato barayin masu kidnapping ɗin, sai dai sansanin makiyaya ne waɗanda kuma ba su ji son gani ba. Za a ga wurin akwai ƙananan yara, tsofaffi da mata, su ne suka yi horma su kashe na kashewa, kuma wasu su tafi da su.
Dr. Abubakar Usman Riba, fitaccen malamin addinin Musulunci ne a jihar Sokoto, wanda ya bayyana abin da ya gani mai idonsa irin wannan ta'addancin da ake yi wa ƙabilar Fulani.
Na je asibiti na tarar da mace kwance, an fara yankawa tana kwance asibiti ba ta san wanda ya zo a kanta ba. Na tarar da wanda an ka fashe makai, na tarar da wanda aka yanko daga bayan wuyansa. Bai wuce sati biyu ba, akwai wasu kusan mutum biyar da aka ɗauko daga wani ƙauye nan wajen Shiuni, aka kawo su nan a cikin Oduz. Idan ka kalle su so ɗaya, ba ka shawar ka sake kallon su. Yadda 'yan sa kai suka auka musu a gidajensu.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta bakin kakakinta a Sokoto, ASP Ahmad Rufai, ta ce a can baya ta yi ta samun waɗannan matsalolin, kuma yanzu haka ma rundunar ta karɓa buƙatar shugabannin ƙungiyar Fulani ta Meta Allah domin su zauna a tattauna su gabatar da ƙorafe-ƙorafensu.
Amma na da sanin abu abubuwan gari kawai na gaskiya yanzu hasili a ga mu samu wani jahis conflict amma yanzu wani ya kalama sun rubutu muna oxyco amma dai mai gida bayan in ya dawo zamu kira su in sun zo insha Allah wato abin da mun kai insha Allah na all get back
duk kokarin da ni domin samun yan sa kai wadanda Fulani ke zargi suna cin zarafin su ya ci tura akan haka ne na tuntube jami'an tsaron al'umma karamar hukumar mulkin Gwadabawa Malam Hudu wanda ya bayyana cewa
dole tabbas akwai yan sa kai wadanda babu ba da anar ku gura shi da gwamnati tunda yanzu haka mun ba muna yanzu haka ma halatta su ma mun mu kai dan mu yan kuma cigaba
wani mai bincike akan lamurar rashin tsaro a yankin arewacin Najeriya Dr. Murtala Ahmad Rufa'i ya ce tun farko sun yi ta ankarar da mahukunta akan yuwar samun irin wannan matsala
mutane ne ake dauka ɗan kungiya ko kuma tsoho kungiyar nan ta ɗan sakai su ake dauka a ba su horaswa a kuma ba su kaya da makaman aiki su yi aiki to abun da muke jawo hankali akai shine akwai magana cewa duka kabilu da ayyankin da duk za a dauki mutanen nan a tabbatar da sun samu shiga
a jihar Sokoto kananan hukumomin da wannan lamarin ya tashafuwa sun hada da Ilela Gwadabawa Silame da Dangishuni kuma ko a jihar Kebbi an samu irin wannan matsala lokacin da lakurawa su haka hari a garin Mera da ke karamar hukumar mulkin Augi inda daga baya mutane suka saukar da haushi akan Fulani suka kashe wasu suka kona gidajen su da dama kuma hakan yayi ta faruwa a wasu jihohin Najeriya Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton yau za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayoyinku shin wadanne irin darussa bukukuwan addini kamar na Kirsimeti da sallah suke koya mana kafin nan ashirin mu na gaba
wane gari wane gari wane garin da a ce kurba manya da zalla
wane gari
bai kai gabas da nisawa
wane gari
bai canja da asuna ba
wane gari
bai kai arewa hali ba
wane garin da
a ce to ma sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban a wannan makon shirin ya mai da hankali kan bikin Christmas da mabiya addinin Krista ke gudanarwa a duk ranar 25 na watan Disamba kowace shekara anan ana bikin a lokacin tsananin sanyi sabanin yanayin zafi a Afirka kuma duk da cewa addinin Krista ya samo asali daga Turai sai dai ba kasafai jama'a suka damu da zuwa wuraren ibada a ranar ba haka zalika an kuma mayar da hankali kan kayan zaki a yayin bikin sabanin yanda a nahiyar mu ta Afirka soyayyen nama da sauran nau'ukan abincin gargajiya aka fi ci a lokacin bikin shi yasa ga 'yan Afirka da ke rayuwa a sassan na Turai lokaci ne na kadaici
totally different from Africa most of the families they celebrate quietly in their home
gaskiya ba a makamanta Kirsimeti na gida da nan Jamus nan iyali ke bikin su cikin gidansu su kadai
This Christmas market, which really provides a real good recreational opportunity.
Ina babu yadda zan yi, ina mai da hankali wajen sada zumunci inda muke haduwa da abokai muna cin kasuwar Kirsimeti kullum, mu je mu ci abinci muna hira, ga kuma barasa ta gargajiya, abin da ke burge ni da bikin a Turai kenan.
Dai na ji sun ce wai suna yin Christmas din ranar 24 so ya zuba mun dai irin abun mamaki da Najeriya ne da yanzu kan ana shirye-shirye za a yi cincin yau doya nama a dafa su tumatir su waye
to ba kwar mu a cikin shirin na wannan makon Alice Dado uwar gidan jakadan Najeriya a Jamus wato Dr. Yakubu A. Dado ta zauna da muryar Amurka yayin da take shirye-shiryen karban bakin da za su zo liyafar cin abincin da jakadan ya shirya albarkacin bikin na Christmas
rana ne dai za mu bar gidanmu a bude yake ko kowa da zai zo akwai abinci akwai nama akwai cincin yadda ake yi a Najeriya haka muke son mu yi shi don muna son Najeriya su kenan ba ma son su missin Christmas da ake don muna son mu dauka Christmas na Najeriya mu kawo shi
to sai a biyo mu don jin jikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba Masu iya magana na cewa kowa ya bar gida, gida ya bar shi. A yayin da shirye-shiryen gudanar da bikin na Christmas suka yi nisa, Madam Alice, wanda wannan shine karan farko da take bikin a Jamus, ta yi tsokaci a game da yadda suka shirya tarbar ranar.
Ana shirye-shirye za a yi cincin yau, doya nama, a dafa su tumatir su waye, a share gidanka ranar 24. Dan ranar 25 din rana ne da za a je church in aka je church an dawo sai mutane za su zo gida abokane da yanwane za a zo a visit dinka ka ba su abinci su ci ka ba su nama amma nan garin kuma ina ji sun ce wai suna yin Christmas din ranar 24 so ya saba mun dai irin abun mamaki
Lokaci ne kamar yadda aka ji a farkon shirin da 'yan Afirka da ba su samu damar zuwa gida ba ke cike da kewa.
My name is Grace Ruth Ngoisa. I'm a Cameroonian. During Christmas in Germany is totally different from Africa.
Ni 'yar kamar ce. Gaskiya ba a ma kamanta Christmas na gida da nan Jamus. Nan iyali ke bikin su cikin gidansu su kadai. Don ko ka fita za ka ga titi fayo ba kowa ga kuma sanyi na fitar hankali
yeah the weather is just about very cold
to a sakamakon hakan ne jakadan ya bude kofar sa ga duk 'yan Najeriya dake sha'awar zuwa gidan don raya wannan ranar kamar yanda mai dakin sa ta shaida
ranar Christmas muna son 'yan Najeriya da suke Frankfurt muna son kar su kewan gida muna son su zo ranar su zo su mu yi Christmas tare da su so that in suka zo su san wai akwai Christmas na Nigeria a nan France
Bikin Christmas a kasashenmu na Afirka sun ci gaba da jan hankulan turawa da dama kamar Herr Thomas Blauden da ke da burin zuwa Afirka don gane ma idanunsa yanda ake bikin.
Ich würde eines Tages gerne Weihnachten in Afrika erleben, die lebendigen Traditionen zu sehen.
Na da burin wata ran na je na yi Christmas a nahiyar Afirka don na ga yadda ake gudanar da bikin a can. Na ji ma ina jin labarin yadda ake shagalin daban da nan Jamus.
Herzlichkeit der Menschen zu spüren und auf eine einzigartige Weise zu feiern.
Sallama Madam Alice ta yi kira ga 'yan Najeriya da ke fadin Turai a game da mahimmancin amfani da wannan ranar don ganin sun kare mutunci da ma kimar kasar a duk inda suka samu kansu
yanzu tunda shike mun ce Christmas lokacin soyayya ne tsakanin mu da yan wane da abokane. Ina son su yi zaman lafiya da mutane, don mun san Nigerians ko ina suke kowa ya san su da zaman lafiya, kowa ya san su da kwazon aiki. Yanda sun bar gida sun zo nan, bari hasken da suka zo daga Nigeria da shi ya nuna ko ina suke. I want to appreciate every Nigerian living here in Frankfurt. This is an opportunity for us to spread the love of Christmas because it's a time of celebration. And I pray that as we're here, people will know us. They will see the love of Christ in us because we all know that Christ has come to stay. Christ is the reason why we're celebrating Christmas. Bari duk duniya gabaki daya su ga wannan soyayyen da muke da shi a zuciyarmu.
Madalla, to ma sauraron mu, da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah daya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ga mu tafarba baba ke cewa da ku mu huta lafiya. Daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To a gaida Ramatu Garba Baba, to yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau tambaya ce mai cewa wadanne irin darussa bukukuwan addini kamar na Christmas da Sallah suke koya mana. Kamar yadda muka ce, lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Muna sauraron ku.
Daga jihar Nasarawa.
To masha Allah, ya sunan malamin?
Salam.
Muna jinka.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To alhamdulillah, alhamdulillah, Allah mun godiya. Da farko kuna tare da Garba Salim ne likita radio daga nan karamar kanan karamar hukumar Domin Jihar Nasarawa.
To Garba Salim, muna jinka. Menene ra'ayinka?
Alhamdulillah. To alhamdulillah, bukukuwa irin wannan musamman na Christmas da na Sallah, mu talakawa yakan hada kanmu, kuma akan samu hada zumunta, sannan yakan kawo danƙon zumunci, a kawo ziyarce-ziyarce, akan yi wa ainihin yan uwa sautuka da sauransu. To amma wannan yanayin da muka zo a wannan lokaci, gaskiya muna fata dai duk wannan bikin Christmas, mu musulmi muna yi wa yan uwan mu fatan a yi wannan Christmas lafiya a zama lafiya, kuma muna ba su hakuri da yanda muka samu yanayin mu na matsayin rayuwa. Kuma muna roƙon masu hali don Allah da Annabi a taimakawa marayu da mata waɗanda yake da sunan barkatai. Babu abin yi, kuma ba abin da za a ce, abubuwa sun yi tsada, da fatan masu hannu da su ne za su tallafawa al'umma.
To mun gode Garba Sala daga jihar Nasarawa. Waye a kan layi?
Eh, kuna tare da Bello Garba Dina, wato fito a Najeriya daga nan jihar Kwara.
To Bello,
a cikin irin musamman ma irin darussan da muka koyu ga bukukuwan sallah kuma da Kirismati, babu abin da ya kai ga sada zumunta da kyautata ma juna da kuma sarkoki da sauransu. Wannan shine irin darussan da muke koyo da kuma mutunta juna. Wannan duka wannan bukukuwa na sallah da Kirismati tana koya mana haka, kuma da taimaka ma juna da kuma kai ziyara da sauransu, da duk abubuwa wanda ya kamata na sada zumunci a ci gaba da yi ne da fatar muna fatar Allah ya sa a yi wannan bikin Kirismati lahiya kuma a tsari lahiya.
To mun gode Bello Sokoto daga jihar Kwara. Waye akan layi?
Bashir Kela ne daga nan lafiyar Bore Kore a jihar Nasarawa.
To Bashir Kela, muna jinka.
Alhamdulillah, wannan bukukuwa da Kirismati muna fatan a yi lafiya a gama lafiya, kuma akwai darussa da dama wanda irin bukukuwan yakan koyar da mu, musamman zirce-zirce da kuma cutar da yanuwa da kuma kyaututtuka. Duka waɗannan bukukuwa na Kirismati da Sallah ana samun shi, kuma ana sake samun haɗin kai. Muna fatan a duniya baki da za a ci gaba da haɗa kai domin a zauna lafiya.
To mun gode Bashir Kela daga jihar Nasarawa. Waye a kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Abdulrashid Juna, Musa Gwarba daga jihar Sokoto.
To Abdulrashid, muna jinka.
To alhamdulillah, dai gaskiya zai ci gaba da sallah sari Christmas muna koyar da muna samun alheri da kuma kala da zumunci da aka sai da zuwa kuma abin da na ci gaba na wayar da al'umma da kuma nishadi na jin daɗin wannan rana ku amma na fatan kuma Allah ya sa ayi wannan hukumar lafiya
to amin mun gode Abdulrashid daga jihar Sokoto yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna waye akan layi
to sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna
to Ibrahim Alaramma muna jinka
to waɗannan biki gaskiya biki ne mai matukar muhimmanci tun da yana koyar da mu haɗin kai ga zamantakewar mu gabaki ɗaya tunda Allah ne ya haɗa mu guri guda to dole ne mu nuna hakan gabaki ɗaya kuma dole ne mu taimaka mu junan mu abin da kake da shi dan uwanka ne ka bashi makwabcinka ne ka bashi bikin Christmas ne da na sallah ne da ma dukkanin wasu bukukuwa gabaki daya kada mai karfi ya rike addinin shi ya taimaka mu waɗanda suke neman gudunmuwa musamman a irin waɗannan lokuta da ake bukukuwa gabaki daya nagode
to mun gode Ibrahim Alaramma daga jihar Kaduna waye akan layi
to kuna tare da Abdu Kasko wannan ungwara wadatawa daga nan birnin Doso
to Abdu Kasko muna jinka
to ra'ayina da zan bada da yanzu ga wannan sallar da ake yi ta Kirsimeti san mu ci ubangiji Allah ya sa ayi shagurgun lahiya kuma ina kira da dukkan Kirista da Allah da su da ƴan uwan su musulmi a kowace da yaushe su ci gaba da kasancewa cikin kai mutanen su gutta su ci gaba da zumunciwar Allah ya yi zaman mu tsakani hankuri da juna duk abin da zamu yi shi fi sabilillah tsakani da Allah mu yi zumuncin mu musa da zumunci mu ubangiji Allah ya taimake mu ya ba mu zaman lahiya tsakanin mu da su ya ba mu zaman lahiya kasashen mu duniya gabaki daya
to amin Abdu Kasko daga Abdu Kasko daga jihar Doso mun gode waye akan layi to lokaci da ya yi mana halinsa to masu sauraro muna godiya da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice
sojojin Isra'ila sun tilasta kwashe mutane a asibitin Indalusiya da ke arewacin Gaza kuma da yawa daga cikin majinyata wasu daga cikinsu da kafa sun isa wani asibiti mai nisan kilomitoci a birnin Gaza inji ma'aikatar lafiya ta yankin a ranar Talata asibitin Indalusiya na ɗaya daga cikin wasu ƙananan asibitocin da suka rage a Gaza a gefen arewacinta wanda ke fuskantar matsin lamba na sojin Isra'ila kusan watanni uku a yayin da kungiyar Hayrat Tahrir al-Sham ke ƙara ƙarfafa iko a ƙasar Siriya bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad da dama daga cikin al'ummar ƙasar Siriya na fargabar tasirin kungiyoyin masu tsauraran ra'ayi a cikin kungiyar. Kungiyar STS da Amurka ta ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci ta zama mai mulkin ƙasar Siriya bayan kifar da gwamnatin Assad a ranar 8 ga watan Disamba bayan farmakin da 'yan tawaye sai kwashe kwanaki 11 ana yi. Yunwa a Sudan ta faɗa da zuwa yankuna biyar kuma mai yiwuwa ne za ta bazu zuwa wasu biyar nan da watan Mayu kamar yadda hukumar sa ido kan yunwa ta duniya ta bayar da rahoton yau Talata yayin da bangarorin da ke faɗa da juna ke ci gaba da daƙile ayyukan jin kai da ake bukata don kawar da ɗaya daga cikin matsalolin yunwa mafi muni a wannan zamani. An tabbatar da yanayin matsanancin yunwa a Abu Shak al-Salam sansanoni biyu na 'yan kudin hijira a cikin Al-Fashir babban birnin arewacin Darfur da aka yi wa ƙawanya da kuma wasu yankuna biyu a kudancin Kordofan a cewar kwamitin nazarin yunwa na haɗaɗɗiyar daular larabawa. Daga ƙarshe shugabannin Taliban a Afghanistan sun gudanar da taruka a yau Talata da wata tawaga daga makwabciyar ta Pakistan lamarin da ke nuni da komawa irin wannan hulɗar bayan shafa tsawon shekara guda ana zargin ta'addanci. Muhammad Sadiq sabon manzo na musamman na Pakistan kan harkokin Afghanistan ya jagoranci tawagar ƙasarsa a tattaunawar da suka yi a birnin Kabul da ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaqi.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da yake ni gabatar da shirin da producer mu Julie Ledes Gresham da ma engineer mu ne yanzu Carl Stalin ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na Murya Amurka nake fatan masu bukukuwan Kirsimeti za su yi lafiya jama'a assalamu alaikum.